Masu haro sashen Hausa na muryar Amurka kuka lalubo kai tsaye daga nan Washington a gundumar Columbia akan mitoci 1622 da kuma 25. Abu ne mai dake jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar View Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen da za a iya sauraron mu akwai jamhuriyar wato amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma niya dake birnin Kwanne. Sana da lokacin da aka ga dama za a sami mu wato akan shafin mu na internet voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu haɗa barkamu da wannan lokaci yau 10 ga watan Afrilun shekarar 2017. Mahmud Lalo ne tare da Babu Yakubu Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na wannan lokaci. Yanzu karfe 11 na safe ne a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
Kogar IS ta dauki alhakin kai harin bama-bamai a mujami'u biyu na Kristocin Katolika dake Misra wanda ya halaka mutane 44. Sannan har yanzu jami'an diplomasiya daga manyan kasashe kuma na nan na ci gaba da kokarin tabbatar da warware rikice-rikice a Siriya da kuma shirin makaman nukiliya ta Koriya ta Arewa. Wasu masana kuma sun fara bayyana damuwarsu cewa aikin girke jiragen ruwan yaki da Amurka ke yi kusa da Koriya ta Arewa, shugaba Donald Trump na nuna alamar zai mai da hankali akan batun Amurka fiye da sauran kasashen yankin.
To a can wato a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa rundunar sojin Najeriya ta yi ƙarin haske dangane da kisan da aka yi wa wasu 'yan sanda hudu da wani soja ɗaya a jihar Lagos. Yayin da ake yunkurin shawo kan cutar sankarau a wasu sassan Najeriya a jihar Zamfara, masu fama da cutar sun yi ƙorafin cewa magungunan da gwamnati ta samo musu ana sayen musu ne. Ko menene gwamnan zai ce dangane da haka?
Mutum yana gaba zuwa lahira, sannan a ce an baka wani abu domin shi kuma ka yi son zuciya, musamman inda wuraren da suke zama a ƙauren Namoda ban gamsu da wannan tsarin ba kwata-kwata.
Za mu leƙa jamhuriyar Nijar mu ji yadda ake ciki dangane da yajin aikin malaman makaranta, inda rahotanni yanzu nan ke cewa ana ta zanga-zanga. Muna tafi da shirin ilimi a mako duka sai kun sha labaran duniya.
Ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin kai harin bama-bamai a mujami'u guda biyu na Kristocin Katolika da ke Misra wanda ya kashe akalla mutane 44 kuma jikata wasu sama da 100 wadda suka je ibadan jajibirin tuna ranar mutuwar Yesu Almasihu. Bam na farko dai ya tashi ne a birnin Tanta na arewacin ƙasar, inda fashewar ta tarwatsa malarcan cocin St. George, inda kuma mutane 27 suka rasa rayukansu, wasu 78 kuma suka samu rauduka, kamar yadda tashar talabijin ƙasar ta rawaito. An datsa bam ɗin ne a ƙarƙashin wata kujera da ke cikin babban zauren ibadan na mujami'ar. Jibi kaɗan bayan haka, akalla wasu mutane 17 ne kuma aka kashe su, wasu 41 kuma suka jikata a wani hari na biyu da aka kai a wajen wato cocin St. Mark Coptic da ke Alexandria. A can Alexandria kuwa Papa Roman Tawadros na biyu shi ne shugaban cocin Coptic, kuma yana halartar babban taron ibadar ne a cocin da aka auna, amma dai babu abin da ya taɓa lafiyarsa a cewar ma'aikatar labaran ƙasar. Bayan tashin bama-baman, shugaban Misra Abdel Fattah al-Sisi ya ayyana dokar taɓaci na tsawon watanni 3. A cikin jerin matakan da za a ɗauka, mafi muhimmanci shi ne sanarwar dokar taɓaci na watanni 3 kafin matakai na dokoki da kuma na kundin tsarin mulki da za su biyo baya, in ji shugaba Sisi a wani jawabi da ya yi da talabijin ƙasar ta yaɗa.
Har yanzu jami'an diplomasiya daga manyan kasashen duniya na ci gaba da kokarin da suka share shekaru suna yi na neman hanyar warware rikice-rikicen da ke da alaka da yakin Siriya da shirin makaman nukiliya na Koriya ta Arewa da kuma katsalandan din da Rasha ta yi a harkokin kasashen da ke makwataka da ita waɗanda suke nesa da ita. Za a ci gaba da kokarin tunkarar waɗannan batutuwa a wannan mako, yayin da sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ke haramar ganawa da takwarorinsa na kasashen duniya masu arzikin masana'antu G7 a Italiya kafin ya yi balaguro zuwa birnin Moscow. Sai dai kuma ana sa ran cewa za a dada samun kwarin sakamako daga taron kasashen na G7 ya zuwa ƙarshen watan Mayu, lokacin da za su yi taron kolinsu a Italiya. Zaman tattaunawa tsakanin ministocin harkokin kasashen waje da ake gudanarwa yau Litinin zuwa gobe Talata zai yi shimfiɗa a kan tattaunawa da shugabannin ƙasashen za su yi kafin lokacin da za su haɗu bai ɗaya su tunkari maganar yadda za a ga bayan ƙungiyar IS daga Siriya da Iraki. Sakataren Tillerson ya faɗa a jiya Lahadi cewa Amurka na ci gaba da ba da muhimmanci ga shirin kawo ƙarshen yakin Siriya da kulla a Geneva a shekarar 2012, wanda a wancan lokacin yakin bai fi shekara guda ba, kuma tuni ya zama babban kalubale ga bukatun jama'a. yarjejeniyar da ta Geneva ta yi kira ne ga shirya sabon kundin tsarin mulkin Siriya da gudanar da zaɓe, sai dai bata ce kalaba akan yadda za a yi da shugaba Bashar al-Assad.
Wannan labarai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu masana sun fara bayyana damuwa cewa aikin girka jiragen ruwa na yaƙi da Amurka ta yi zuwa kusa da Koriya ta Arewa. Shugaba Donald Trump na nuna alamar kamar zai mai da hankali akan buƙatun Amurka fiye da ƙawayenta na ƙasashe da ke wannan yanki. Barazanar amfani da ƙarfin soji akan Koriya ta Arewa ya daɗa samun ƙarin muhimmanci ne biyo bayan farmaki da Amurka ta kai wa Siriya sakamakon amfani da makamai masu guba da Siriya ɗin ta yi amfani da shi akan mutanenta. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce farmaki da sojojin Amurka suka kai akan Siriya kashedi ne ga sauran ƙasashe ciki har da Koriya ta Arewa da ka iya huskantar irin wannan martani idan suka yi wani abin da ake gani a matsayin barazana ga jama'a. Wani ɗan ƙasar Koriya ta Arewa mai sharhi akan harkokin yau da kullum na ƙasar da ake kira Achan Il ya ce wato wanda yake tare da cibiyar nazarin Koriya ta Arewa ta duniya ya ce yana kyautata zaton shugaba Kim Jong-un yana tsoron wannan irin martanin. Rundunar sojan ruwa ta Amurka a yankin Pacific ta ce ta kudurta wannan aiki ne na jiragen ruwan yakin na wato da ake kira ko kuma rukunin da ake kira Carl Vinson mai dauke da jiragen sama tare da wasu jirage masu rakiya zuwa yankin na Koriya ne a matsayin wani mataki na rigakafi. Dalilin abinda ta kira cewa wato wannan wani rigakafi ne ko kuma akan tunani na izgili da ainihin Pyongyang din take yi da kuma gwaje-gwajen makamai nukuliya masu linzami da take yi a wannan yankin. Kakakin ma'aikatar tsaron Koriya ta Kudu da ake kira Moon Sang-chun ya faɗa a yau Litinin cewa girka waɗannan jiragen ruwan yaƙi na Amurka wani mataki ne na kariya da aka ɗauka.
Labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara ne da jihar Lagos din Najeriya inda rundunar sojin ƙasar ta yi ƙarin haske dangane da kisan gillan da wasu 'yan bindiga suka yi wa wani sojanta da kuma wasu 'yan sanda hudu a yankin Ishawo da ke ƙaramar hukumar Ikorodu a jihar ta Lagos. Daga birnin na Iko ga rahoton da wakilin muryar Amurka Babangida Jibril ya aiko mana.
A wata sanarwa da kakakin rundunar sojin Najeriya ta 81 da ke Lagos, Lieutenant Colonel Ola Olu Daudu ya raba manema labarai ya ce a lokacin sintirin da kuma kwato wasu mutane tara da 'yan bindigan suka sace ya haifar da mutuwar wani jami'in soji mai mukamin captain da kuma wasu 'yan sanda guda hudu sabanin sojoji guda biyu da kuma 'yan sanda biyar da tun farko kafofin labarai da dama suka bayar da rahoton cewa an kashe. Sanarwar da ta yi bayanin cewa tuni babban komanda ta runduna ta tara Brigadier General Elias Atu da kuma kwamishinan 'yan sandan jihar Lagos Mr. Fatai Oseni suka ziyarci yankin da lamarin ya faru a anguwan Iyawo da ke Ishawo a ƙaramar hukumar Ikorodu da ke jihar Lagos. Sanarwar da rundunar sojin ta bayar da ta bada tabbaci ga al'ummar yankin da su kwantar da hankulansu tare kuma da tabbatar musu da tsaro dare da rana. Wannan tabbaci dai ya biyo bayan firgita ne da al'umma yankin suka yi inda ma rahotanni ke cewa wasu sun fara ficewa daga yankin na Ishawo a ƙaramar hukumar ta Ikorodu. Duk wani mataki ya kamata jami'an tsaron su dauka bayan wannan tabbaci da suka bayar. Usman Alfa Shatima wani tsohon jami'in tsaron sojin Najeriya ne.
Sali application da aka yi za mai degree za apply musu. An dauki wannan abun as a serious operation. Da wasa ke da wannan abun. Yanzu nan matakin da burta ya dauka ba gani ba muna samun result a Maiduguri. So the same result muke so a Lagos. Ba za mu dauki ka dauki wannan abin da wasa.
To koya al'umma yankin suka ji da wannan tabbaci da rundunar sojin da kuma sauran jami'an tsaron suka bayar?
Gaskiya wannan abu abin alajabi ne don ba mu da kwanciyar hankali yanzu. Kuna son wani tarayya ta sa hannu akan saboda ina jin matakan tsaron da ake kawowa ne ina jin ba su kai ba. So muna buƙatar tsarin taimakon da za a turo mana jami'an tsaro wanda ke za mu samu kwanciyar hankali a cikin gwanin mu.
Yanzu kamar hankali za a ce ya kwanta a nan yankin.
A gaskiya ba mu da kwanciyar hankali yanzu musamman mu talakawa saboda zuwa hanyar a bude take a gurin su. suna da shigowa duk lokacin da ga dama shigowa. Amma idan mun ga jami'an tsaro kun ga mai ana doka matakin da ya kamata wacce doka za mu iya kwanta a cikin gidajenmu.
Wannan dai ba shine karan farko ba da yan bindiga ke kai harhare a yankin na Ikorodu da zumar yin garkuwa da mutane ko kuma kai harhare a bututun mai dake yankin. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.
To a jihar Zamfara dake arewacin Najeriya ko wani rangadi da gwamnan jihar Abdulaziz Yar Abubakar ya kai a sansanin masu fama da cutar sankarau wanda aka kebe a yankin kauran Namoda ya gano cewa wasu suna sayar da magungunan da gwamnati ta samar domin masu fama da cutar ta sankarau ga waɗanda ke jinya. Yayin da gwamnati take faɗi tashin an ganin cewa an shawo kan cutar wacce ta laƙumi rayuka sama da 200. Ga rahoton Murtala Faruk Sanyina daga Zamfara.
Ba ai ba gari ku ne sai maganin ba ku.
Kuma wannan ba shine wanda ba kuna da shi ba.
Gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yare Abubakar kenan sa'ad da yake zantawa da majinyata a sansanin da aka kebe masu fama da cutar ta sankarau a kauran Namoda. Ko baya ga tattaunawa da jami'an kiwon lafiya da yan kwamitin yaki da cutar a matakan kananan hukumomi, ziyarar ta kuma baiwa gwamna damar bankaɗo almundahana da ke faruwa inda magungunan cutar ta sankarau da aka samar domin baiwa marasa lafiya kyauta ana sayar da su ne ga majinyatan.
Sa'idu S gari daga Ruguji.
Ruguji cikin karamar hukumar ke ta Moriki
ta Zurmi.
Ta Zurmi
insha Allah.
To ga kanan asibiti da yaro kaman me yake damun sa?
Abin da ke damun shi irin wannan matsalar da yake wannan ta zamani.
Tun yaushe kuka zo asibiti?
Ranar Alhamis muka zo.
To ya batun sha'anin magani shin kaman naji mai girma gwamnati ya tambaye ka sai kuke yi ko ko kyauta ake ba ku?
Na'am sai muke yi.
Amma an ce an ba da magani kyauta kun ganshi?
To gaskiya dai duk na tashi ta haya abin nan din magani sai da a tura ni pharmacy in sayo magani in dawo.
Gwamnan na Zamfara na ganin wannan yunkuri ne na yin zagon kasa ga fafutukar da ake yi na yaki da cutar da ke neman wuce makadi da rawa a jihar ta Zamfara.
Mutu yana gaba zuwa lahira sannan a ce an baka wani abu domin shi kuma kai son zuciya musamman inda wuraren da suke zama a kauran Namoda ban gamsu da wannan tsarin ba kwata kwata, saboda haka na ba kuma ce umurnin cewa su abin da ya kamata, kuma zan sa jami'an da ya kamata su duba su fara duba ganin cewa waɗanda Allah ya kaddara ma kamuwa da wannan rashin lafiyan cewa sun samu wuri ingantacce kuma sun samu magunguna ingantaccu.
Akwai wani mataki da zaka dauka watakila idan aka sami wasu da laifi a wannan al'amari?
Lazumi ne wannan, ai dole ne ai kowa ya sani dole an samu kamar da tura cewa an kaga jini a kasa dole wani ya je kotu ko kurkuku, dole ne wannan ai.
Ziyarar ta gwamnan dai ta biyo ne bayan kakkausan sukan lamirin gwamnatin jihar ta Zamfara dangane da zargin yin rokon sakainar kashi da lamarin barkewar cutar ta sankarau wacce ake ganin tafi muni a jihar Zamfara.
Wannan to yayin baka sani kuma sai a maka uzuri ai, don inda jahilci kai magana kaga ai ba yanda za a yi da kai. Amma ya kan ilimi ne da wanda yazo ga abin da ake haga ba zai wannan magana ba. Abin da muhimmi a wurin mu shine al'umma mu suna damuwa, ya zamu yi mu shiga hannu da kafa ganin cewa wannan damuwa Allah ya yi mana ita ta kokarin hanyoyin duk da ake bi.
Duk da yake dai rahotanni na nuni da cewa an so ma shawo kan cutar a jihar ta Zamfara, har kawo yanzu ana samun sababbin kamuwa da cutar da ake kaiwa a sansanoni daban-daban na jihar. Murtala Faruk Sanyina, Muryar Amurka daga Gusau a Najeriya.
To madalla, wani rahoto da muke samu yanzu-yanzun nan ko kuma ince labari da dabadumin sa shine zanga-zanga ta barke ta dalibai a wasu sassan jamhuriyar Niger dangane da yajin aiki da aka dade ana yi tsakanin wato gwamnati da malaman makarantar. Kai tsaye muna tare da wakilin mu da ke Birnin Yamai, Sule Mumune Barma. Malam Sule, kana ji na?
Ina jin ka Mahmud.
Yawa, wani karin bayani zaka mana dangane da wannan zanga-zanga a gurguje?
Yawa, kamar yadda ka bayyana Mahmud, yau dai nan Birnin Yamai da ke cibiya ta wato gwamnatin jamhuriyar Nijar an waye gari cikin mummunar zanga-zangar ɗalibai waɗanda suka hada da ɗaliban jami'ar Abdulmumin Jofo da kuma na makarantun sakandare. Kuma waɗannan ɗalibai sun fito ne kan tituna inda suka yi ta ƙona tayoyi, yayin da kuma su jami'an tsaro ke kokarin tarwatsa wannan zanga-zanga ta hanyar amfani da barkonan tsohuwa da hayaki mai sa kwalla.
Yawa Sule, kaman mun samu rahoton cewa an sami asarar rayuka ma ko rai ɗaya ya salwanta?
To yanzu yanzu dai babu wasu alƙaluma takamaimai na hukuma, haka dai ake jita-jitar cewar an samu rasuwar mutum guda, amma ba mu da tabbata domin hukumomi ba su yi bayani a kai ba, hatta su kansu shugabannin ƙungiyar ɗalibai ba su fito a halin yanzu suka bayyana cewa gashi sun samu rasuwar ɗaya daga cikinsu ba. Haka kuma su ma dai wajen ɓangaren jami'an kiwon lafiya ba su yi bayani a kai ba, ko kuma can ɓangaren wajen jami'an tsaro ba wanda ya bayani a kan wannan, amma har yanzu dai ana zancen jita-jita.
To malallah, mun gode a Malam Suleiman Katseka saboda ƙarancin lokacin da muke da shi. To dangane da wannan zanga-zanga, ɗalibai da iyayen makarantu, wato iyaye, suna kira ga malamai da gwamnati da su cimma matsayar kawo yajin aikin da suka ce yana sa harkar ilimi na tabarbarewa a jamhuriyar ta Nijar. Ko da ke hukumomi sun ce suna iya bakin kokarinsu domin ganin sun sasanta da malaman, ga rahoton da Tamar Abari ta aiko mana.
Bayan dukkan kai ruwa ranar da aka yi tsakanin hukumomin ilimi, malaman makaranta da ma ɗalibai, har yanzu dai al'amarin ilimi na sai daɗa taɓarɓarewa yake yi, inda yaje-yajen aiki yake ƙarewa, ga mahirar da ta haɗa ne da wasu ɗalibai.
Faiza Isfadan, kusan satin wanta ma duka ba mu yi ba, gashi ba na ma yanzu ba an babu swasan duziyar mu je gida mu koma mu zauna. Zaman kuma gaskiya bai da daɗi, karatu babu, don ne a retar babu mu komi muna retar. Gashi
kin yi lati
gaskiya sosai ma
a karatu,
wallahi tunda shafitar diya ba mu yi da sasu ba. Gaskiya a samu a yi rigiran problem in wannan, don sabida mu ma mu samu mu dan samu karatu ko sabida gaba, don in a ne in wannan ba ta yi ba kyau, kowane kalasa an kwari yara, sabida ko NCGM busira nibo da yawa barantana wanda za su je su kalasa da examen.
Al'umman Sani Umar, gaskiya ba mu ji wadaɗi game da wannan yajin aiki, saboda wannan problem kin ya kamata a yi regulation, saboda surtu mu yan prive uwa mu sun zuba kuɗi kenan, asara ce muke, mu bai kamata ba mu biya musu mu ringa grave.
Iyayen yara, matsalar ilimin ta fice musu tuwo a kwarya, inda suka koka kamar haka.
Wannan abin na yara da ya sha mu kai, wallahi ya dame mu. Yara ɗiyan talaka, mu ba mu da kuɗin da za mu biya ma yaran su je su yi karatu a wani guri. Gwamnati ce daman take taimaka mu, to gwamnati ta ki kula yara su yi karatu. Kullum grab, dan Allah, dan annan gwamnati ta taimaka mu da mu da ɗiyanmu. Mu samu inda ɗiyanmu za su je su koyi karatu, tarbiya su kata watsi. Su rika yawon banza, suna shaye-shaye na banza nohi. Gwamnati ta tausaya mu, ta dibe mu, ta taimake mu, ta samu hannu ɗiyanmu su yi karatu.
Gaskiya abin da nake so, gwamnati ne ya kamata ya duba wannan halin da ake ciki. Ya kamata ya kirawo mushanni da ATDN da duka yara a yi sasanta. Tunda koya aka in ana sasanta ana iya samun matsala ga wanga matsala. Amma kowa ya rike ki gusa wannan abu, kuma shekara yana nan ga ƙariya, gaskiya ba zai haifa abu mai kyau ga lakwalkin ƙasarmu na Nijar.
Gwamnati ta diba, ta biya mu shina su rika koya ɗiyanmu ilimi. Tunda mu gashi mun tsuha ba mu da ilimi, amma yaranmu muke so su taso su ma su samu. Su samu ilimi, su taimaka mu, su raba mu da wahala. Tunda mu ma muna tsaye a kan shi. An mu yake so shi muke mishi, mu ma ya taimaka mu, ya gyara mu, shi gwamnatin.
Yanzu haka dai, hukumomin ilimin sun lashi ta gobe magance wannan matsalar, kamar yadda ministan ilimi ya shaida. Sai dai Yawo Abdu, magatakarda na kungiyar malaman makaranta 'yan kwantiragi ta nan jihar da Magaran, ya ce ba nan gizo ke sakar ba.
Zan ba ku misali, inda kamar sauran magabatan mu na can koli suna da kofi sa'a na gwamnatin jihar da Magaran, ko kuma na magatan mu jihar da Magaran, wallahi da duka ba za ka kawo wannan matsala ba, ba za ka kai wannan matsayi ba. Tunda nan shi ne bakin kokarin shi, tunda kuma shi ma sakamako ne na jihar shi zai aika, to he mu ga in ya aika ma ba aiki da ita. Tunda mu shawara muke ba shi ta musamman wanda za a yi domin mu ga an huta daga cikin wannan yanayi da muke cikin fannin ilimi.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar.
Kamar Allah yanzu agogo nan na cewa 11 na safe ne da minti 19, ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike mu.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na Asariyar Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Muna fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka. Allahumma amin. Masu sauraro, shirin namu na wannan makon ya karɓi bakoncin shugaban hukumar kula da makarantun horas da malamai ta ƙasa a Najeriya. Farfesa Baffa Aliyu Muhammad, wanda muka samu damar tattauna abubuwa da dama da suka shafi ayyukan hukumar da ire-iren hanyoyi da suka bi wajen kyautata dangantakarsu da kwalejojin horas da malamai na gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi kana da masu zaman kansu a daukacin Najeriya baki daya. Farfesa Baffa Aliyu Muhammad ya fara da jaddada ayyuka da hanyoyi da suka bi wajen gudanar da ayyukan su a hukumance.
Da farko dai mu ne muke duba waɗannan makarantu na gwamnatin tarayya da na jihohi da ma waɗanda suke zaman kansu. Akwai kuma su din kuma 21 na gwamnatin tarayya ne, 48 na jihohi ne, wajen 150 kuma masu zaman kansu, wasu suka gina su domin horar da malamai masu NCE don koyarwa a makarantun primary zuwa kuma aji uku na secondary wanda muke kira basic education.
Idan aka duba za a ga cewa kuna wannan aiki na kula da waɗannan makarantun ne, ta wani hanya kuke bi domin ganin cewa duk abubuwan da kuke a makarantun nan da na gwamnati da na jihohi da kuma wanda suke zaman kansu an samu tafiya daidai da daidai?
Mu ne muke da haƙƙin tsara manhaja wanda makarantun nan za su bi wajen koyar da ɗalibai masu son koyarwa, saboda haka duk manhajar ɗaya ce. Sannan kuma mukan bi mu duba yadda ake koyarwa ɗin, haka kuma mu ke ba da certificate ɗin na gama wannan irin makarantu. Saboda haka akwai abubuwan da yake kunshi a cikin waɗannan manhaja wanda kowane ɗalibi dole sai ya cika abubuwan da ake so ya cimma kafin nan a ce shi ɗin nan ya zama babban malami.
To kayi magana akan manhaja, da dama zaka ji ana magana akan manhaja kuma sai a ga cewar manhaja ba a cika sabunta ta a lokacin da ya kamata ba. Kukan sabunta manhaja kamar sau nawa?
A kowane shekara 5 mukan sabunta manhaja, kuma in mun zo sabunta manhaja mukan je jihohi mu ji ra'ayin gwamnatoci musamman fannin ilimi, mukan je waɗannan makarantu mu ji ra'ayin su malaman da ke koyar da wannan manhaja. Sannan mukan tafi kuma babbar ma'aikatar mu na ilimi ko akwai wani abun da ya canja bisa ga tsari da suke so a bi sabili da yadda duniya take a yanzu.
Yanzu idan aka yi la'akari za a ga cewar yadda duniya ta ci gaba, a mafi akasari yanzu a wasu ƙasashe za a ga idan aka zo maganin malaman makaranta musamman a matakin primary wanda shine mataki na mai matukar mahimmanci, malamai sukan samu karatu da ya wuce digirin farko har akan samu malamai da sai suna da digiri na biyu. A wannan zamani da ake ciki kuna ganin karatun ita NCE in nan kawai ta wadatar a ce malami ya je koyar a makarantar primary?
Kada ka manta, wasu fa musamman a jihohinmu na arewa yanzu abinda suka fi so a yi shi ne a koma grade 2 ma irin na da, wanda za a yi bayan mutum ya gama primary ya je ya yi teachers college na shekara 5 ya fito ya koyarwa, wanda kuma shi ne muka bari muka ce yanzu sai ana da NCE. Zai yi wuya a zaman yanzu haka mu ce sai mutum ya samu degree na farko sannan ya zama shi ne zai iya yin koyarwa akan haka, sabili da na farko tukuna yanzu haka akwai makarantun da na primary wanda malamin NCE ma ba su da yawa. Sannan na biyu kuma ba ma iya abinan ɗin malamai da yawa wanda har za su isan ma kowane lungu a ƙasar nan, kowane state kaje za ka samu akwai ƙarancin malamai ɗin. Saboda haka wannan sai dai a gaba, idan an samu ci gaba kamar yadda aka tashi daga grade 2 aka koma NCE, wata rana kuma za ka ji an tashi daga NCE ɗin an koma degree na farko. Muna son hakan ya kasance.
Ya kake ganin nagarta ta malamai da akan fitar a wannan ƙarni yanzu wanda suke fita da certificate ɗin nan na NCE, wanda a mafi akasarin lokuta akan samu waɗansu waɗanda za a ga basu cancanta da samun wannan certificate ɗin ba, matsalolin kuna ganin daga ina ne?
Wannan ko a kororo ma in ka je za ka je ana wannan hira, ce maka ilimi ɗin ya faɗi ƙasa warwas wanda ake badawa. To matsalolin dalilan kuma suna da dan dama. Dalili na farko shine su waɗanda suke son su zama mallamai ta yaya ake daukan su domin a koyar da su din. Yara galibi waɗanda suke gama sakandare yanzu abinda suka fi son zuwa su karanta sun fi son su tafi jami'a. In ba su samu jami'a ba su je polytechnic. In ba su samu polytechnic bane sai su je to bari ko college of education ma inje. To kaga daga bisani ba wai muna samun waɗanda ya cancanta su zo su yi karatun bane ma tukuna na daya. Sai ka rasa wannan sannan ka ce to a ƙarshen zabi bari in yi wannan. Na daya kenan.
Masu sauraro baki dai iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu ma na yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu da ci gaban shirin. Muna mika godiya ta musamman ga babban bakon namu, Farfesa Baffa Aliyu Muhammad, shugaban hukumar kula da makarantun horas da malamai ta ƙasa a Najeriya. Sai kuma sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Da wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
Yanzu kuma sai sakon da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau yace salamu alaikum BOA Hausa. Barazanar bullar zazzabin lasa a jihar Kano wani babban kalubale ne ga mahukuntan jihar Kano da hukumomin lafiya. Da fatan jami'an lafiya na jihar Kano za su wayar da kan mutane da za su kauce wa kamuwa da wannan cuta mai hatsari. Sako daga Fatima Sada Sa'idu Daura. Sai kuma sakonmu na gaba wanda yake cewa dan Allah ku bamu dama mu yi jinjina ga dan majalisar dattawa mai wakiltar arewacin jihar Zamfara Sanata Tijjani Yahaya Kaura bisa raba magungunan cutar dan sankarau na miliyoyin nairori ga al'ummar da suka kamu da cutar a yankin da yake wakilta. Hakika wannan ba karamin taimako bane. Muna fatan jami'an lafiya za su sanya tsoron Allah wajen rarraba magunguna da fatan sauran yan majalisu dake yankin za su yi koyi da wannan tahaliki. Sako daga Muhammad Salihu Kauran na Moda Zamfara. Sai kuma wannan sakon yake cewa ina mika ta'aziyya ta zuwa ga iyalan mutanen da suka rasa rayuwarsu a cikin annobar ciwon sankarau a Najeriya.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
Jama'a a Somalia sun ce wani daukunar bakin wake ya kai hari a sansanin horar da sojoji a wajen birnin Mogadishu, babban birnin kasar, inda kuma ya kashe sojoji akalla guda biyar. Maharin ya kai farmakin ne a sansanin sojan na Wadajir, ɗaya daga cikin manyan barikokin soja a ƙasar ta Somalia. Wakilin muryar Amurka Abdulkadir Muhammad Abdulle, wanda ya ziyarci wurin da abin ya faru, ya ce ya ga wato motoci da yawa da suka kone kurmus har da jini warwatse a sansanin, wanda wani lokaci ake amfani da shi a matsayin wurin fariti. Hukumomi sun ce maharin, wanda ya bada kamanni, ya je cikin rigar soja ne ya shiga sansanin horar da sojojin yau Litinin, inda ya tarwatsa kansa. Har yanzu dai wato kwana wannan harin ya zo ne kwana daya da shugaban sojin kasar wato General Muhammad Jamali Irfad ya kukuta daga wani hari na kudar bakin wake wanda aka kai a bota, wanda ya kashe akalla mutane 15 a kusa da ayarinsa a birnin Mogadishu.
Masaro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a daidai wannan lokaci, amma za mu saki dawa da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya da jihar Kamaru da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana. Inda za mu so mu ji ra'ayinku kan kalaman da mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu ya yi kan irin runguman sauyi da yankin arewacin Najeriya ya ki, lamarin da ya ce ya kawo koma baya sosai ga yankin. Shin menene ra'ayinku? Sai mun ji daga gare ku. In zama da din Julie Ladies Gresham da ta haɗa mana wannan shiri, sai injiniyan mu Peter Handley da kuma Babiya ko Makeri da ta gabatarwa. Muhammadu Dalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC.